Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Lokaci ta gabato da za mu ci gaba da hidima da muka saba kamar kulla yaumi. Mai sauraro, lokaci ne na albarka, kaya matso kusa da akwatin rediyo domin a kwashi waɗannan albarkun. Ni ne Ishaya Zakariya, ina ba da gaskiya kana cikin koshin lafiya za a kuma bi mu a hankali. A matso kusa da akwatin rediyo a saurari shirye-shirye da muke tafiye da su. A shiri na yau, Pastor Yohana Dangana yana shirye domin ka. Pastor Ephraim Jidauna shi ne zai bishe mu a fili na sujada a wannan mako. Pastor Audu shi ma yana tafiye da guzuri domin ka. Don haka mai sauraro, a kasance tare da mu.
Mai sauraro, barkamu da sake saduwa a shirinmu na yau na domin iyali. Shiri da muke kawo sakonni wanda za su kawo mana salama da bangaskiya da zaman jin daɗi a cikin iyalanmu da mu da matanmu da kuma ‘ya’yanmu da jikokinmu. Shiri ne mai albarka. Ina fata wannan shiri zai kawo mana albarka da kuma kawo sakewa cikin iyalanmu. Shirinmu na yau ci gaba ne ga na baya, wato shiri na biyu. Ibrahim da matarsa, iyali masu babban bangaskiya. Bayan da Ibrahim ya bar garinsu, inda Allah ya ce masa ya bari ta wurin bangaskiya da matarsa suka bari, kuma matan ta yi biyayya da shi, matan ta goyi bayansa, sai suka yi tafiya har sun kai ƙasa wanda Ubangiji Allah yake buƙatansu su je. Matar Ibrahim mace ce mai bangaskiya, mace ce mai biyayya. Har ma a cikin sabon alƙawari, littafin Bitrus ta fari sura 3 aya 6 ya ce da mu yi koyi matanmu na zamanin yau su yi koyi ga babban uwargijiyansu Sar'atu. Kamar misali, Bitrus ta fari sura 3 aya 6 ya ce, kamar yanda Sar'atu ta bi maganar Ibrahim tana ce da shi Ubangiji, ku ne kuwa ‘ya’yanta yanzu. Idan kuna aika nagarta ba ku cikin tsoro ga kowane abin firgitawa kuma. Kamar yanda Saratu ta yi biyayya da Ibrahim ta ce masa Ubangiji, haka nan ne mata na yau, domin mata masu bangaskiya a yau ‘ya’yan Saratu ne, ‘ya’ya masu bangaskiya. Idan muna da bangaskiya, muna da biyayya ga mazanmu, muna da ƙauna zuwa ga matanmu, ko mun shiga cikin damuwa Allah zai taimake mu. Amma gidan da akwai tsatsaguwa, lokacin da damuwa ya zo, shaitan yakan yi amfani da wannan damuwa domin ya raba mu. Bayan da Ibrahim da matarsa sun shiga cikin wannan gari, birni, wato ƙasar Kan'ana, inda Ubangiji Allah ya ce da su za su je su zama abin gado, Ibrahim da Saratu koko Saraya sun saurari haihuwa da dadewa ba su samu ba. Sun saurari haihuwa shekaru aru-aru, haihuwa bai zo ba. Damuwa ne kwarai da gaske yau a cikin aure. Idan mun yi aure an samu shekara, har an ƙara wata shekara, har an sake samun shekara na uku, za ka samu damuwa. Mata za ta samu damuwa, kai ma za ka samu damuwa. Sa’an nan babban damuwan zai zo daga wajen ‘yan uwa da iyaye da dangi da abokanai, waɗansu za su tausaya maka, waɗansu za su yi maka addu’a, waɗansu kuma za su maka ba’a, waɗansu za su maka dariya. Musamman mata za su yi wa ‘yar uwansu mace gori a kan haihuwa. Waɗansu za su ce mata, ai, ke baki san darajar haihuwa ba, kin taɓa haihuwa ne? Irin wannan yanayi yana sa mata da maza waɗanda ba su samu haihuwa ba a cikin babban damuwa da kuma halin kakanikayi. har sukan shiga cikin kuka da hawaye. Muna da misali a cikin littafi mai tsarki, Elkana mijin Hannatu sun yi aure da dadewa babu yara. Saboda rashin yara sai ya je ya auro wata mata, wannan mata sunanta Penina. Ta zo ta dinga cakunar ƴar uwanta, tana yi mata ba'a saboda rashin haihuwa, amma saboda ikon Allah Ubangiji Allah ya ji kukan Hannatu. Hannatu ta yi addu'a ga Allah, sai Ubangiji Allah ya bata haihuwa, ya ji kukanta. Irin wannan yanayi ne mukan shiga cikin rashin haihuwa a yau. Waɗansu saboda rashin haihuwa sai su je su ƙara wata mata, wannan kaucewa ne, ba shirin Allah bane. Abinda Allah ya baka, mu kasance da haƙuri da shi. Idan Allah bai baka ba, babu mutum da zai baka. Idan kuma mun bi wata hanya, mun je mun samu, daga baya kuka da bakin ciki shine namu. Menene ke faruwa yau a gidaje inda an yi aurataya da yawa? Akwai mata da yawa a gidan, kowace mace da yaranta, kowane mace da yaranta. In an samu biyu zuwa gaba, abin da ke faruwa a wannan gida sai ɗaya faɗa, sai ɗaya tashin hankali. Daga baya idan uba ya mutu, an bar iyaye mata da ƴaƴansu, sai ɗaya tsatsaguwa, a fara faɗa akan gona, a fara faɗa akan abinci. ‘Yan uwana maza da mata, ba shirin Allah kenan ba. Ibrahim da Sar'atu sun haƙura, sun yi shekaru da yawa ba haihuwa, amma saboda ban gaskiya da suke da shi zuwa ga Allah, sun mika kawunan su zuwa ga Allah, sun yi ban gaskiya zuwa ga Allah. Saratu bata yi kamar Rahilla ba a cikin Farawa sura 30 aya 1 zuwa 2, da Rahilla bata samu haihuwa ba, sai ta yi kuka tana cewa mijinta Yakubu, ka bani yaro ko kuma in mutu. Ai maza ba suke bada ƴaƴa ba, ko mai ƙarfin jima'inka ba kai ne mai ikon haihuwa ba, sai Allah ya baka. Yakubu ya ce mata, ni ne Allah, ni ne Ubangiji, ni ne mai bada haihuwa. Amma Ibrahim da Saratu ba su yi haka ba. Saratu ba ta yi kuka ta ce, ka bani yaro ba, domin ta sani cewa ban gaskiya a wurin Allah shi ne yake bada haihuwa. Saratu ta ci gaba da taimakon mijinta, har ya kai ranan da Ubangiji Allah ya aiko da malaiku sun zo cikin gidansu, domin su ba su albarkan nan na haihuwa. ‘Yan uwana maza da mata, ban gaskiya zuwa ga Ubangiji yana da muhimmanci. Ko mun yi shekara biyu, kada ban gaskiyarmu ya ƙare, wata rana Allah zai amsa. Ina fata za mu ɗauki wannan darasi yau ya zama abin amfani. Akwai mutane da dama da sun yi shekara 10, wasu sun yi shekara 5, wasu sun yi shekara 6 ba haihuwa, amma daga baya da bangaskiyarsu ta dukufa ga Allah, Allah ya amsa musu. Bai dade ba, ko ni karan kaina wannan, na mika yara na waɗanda sun jira ga Ubangiji, sun yi shekara 10 cur ba haihuwa, amma ranan nan kawai sai ga ciki. Ba zato ba tsammani, kafin a ce kwabo, ciki ya zama wata 9, har an haihu ɗa namiji. Mun yi addu'a ga wannan yaro mai suna Jonathan. ‘Yan uwana maza da mata, ban gaskiya ga Ubangiji shi ne abin da ya kamata miji da mata su dukufa. In mun shiga cikin damuwa, kada mu je gidan boka, kada mu yi wani tsafi, mu sa ban gaskiyarmu ga Allah. Allah mai jin kuka ne, Allah mai jin addu'a ne. Wata rana za mu samu haihuwa. Wataƙila kana sauraro na a yau, ko ke kina sauraro na a yau, kuma kuna cikin wannan damuwa na rashin haihuwa. Fata na ne, komin dadewa, Allah zai share hawayenku, Allah zai ba ku haihuwa. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji Allah, ina mika maka dukan mai sauraro waɗanda suna cikin wannan kunci da bakin ciki na rashin haihuwa. Maganarka ta ce kai ne mai bayaswa. Ina roƙonka ya Ubangiji, bari ka basu, ka taimake su, su ma su samu haihuwa, domin su yi dariya, domin su yi farin ciki. Ka albarkaci waɗannan iyalai duka da suke sauraro, wata rana mu ji labari mai daɗi cewa sun samu haihuwa. Roƙonmu kenan a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Yanuwanmu mazauna Maiduguri, jihar Borno da kuma Adamawa da Taraba, sunana Pastor Estefanos Ishaya. shugaba na masu kiyaye ranar Asabat, wato Seventh Day Adventist Church a arewacin Nigeria. Ina matukar alhinin faruwar ambaliyar ruwa da ta addabi waɗannan jihohi, na kawo muku sako na jaje saboda wannan haɗari da ya afko wanda ya jawo asarar rayuka da dukiyoyi na jama'a. Zukatanmu suna tare da ku a wannan lokaci da bala'in nan ta shafe ku. Ga masu sauraronmu da waɗanda kuma abokan arzikinmu ne waɗanda abun ya shafa, muna so ku sani muna tare da ku cikin ruhu da kuma addu'a. Allah ya jikan waɗanda suka rasu, Allah kuma ya ƙarfafa iyalai da kuma biyan bukatu na asara da aka yi sanadiyar wannan babban bala'i da ya afko wa waɗannan jihohi. Allah ya ƙara wa al'ummar Maiduguri, Adamawa da Taraba lafiya, ya kuma ƙare mana garuruwanmu, ya ƙara fito da ƙarfin hali da jurewa a wannan lokaci na bakin ciki da makoki. Na gode.
Idan kana da tambaya a kan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Kamun fili na sujada da Pastor Ephraim Jidauna, za mu saurari kwaya na Seventh Day Adventist Church daga Jos Township da wakarsu mai cewa Alherin Ubangiji. Bayan nan, Pastor Ephraim Jidauna zai biyo da fili na sujada.
Sauraro, sunana Pastor Ephraim Jidauna. Za mu yi taɗi tare cikin littafi mai tsarki yau a kai wanda na bata suna Hali. Karatunmu yana cikin littafin Zabura Sura ta 119 ayarsa 11. Littafi mai tsarki ya ce, na boye maganarka cikin zuciyata domin kada in yi maka zunubi. Bari mu yi addu'a. Mun gode maka, ya Ubangiji, domin ka ba mu zarafi da zamu yi bincike cikin littafi mai tsarki ka koya mana. Ka yadda mu ji tare da iko na aikatawa mun roka cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Hali kowane mai bi yana da hali, kowane mutum yana da hali, hali mai kyau da mummuna, halin kirki da hali mara kirki. Masu iya magana sukan ce hali zanen dutse ne, wato ko rigyawa ko ruwa baya wankewa baya sharewa. Wanda yana da hali mai kyau yana da ita, wanda ba shi da hali mai kyau ba shi da shi. Hali yakan bayyana abinda mutum yake da shi a cikin zuciyarsa. Masu bincike sun nuna mana cewa hali baya rabuwa da mutum da sauki. Kamar yanda ba a koyon hali da sauri, haka nan rabuwa da shi baya kan zo da sauri. Shi yasa idan mutum ya saba sa sutura, misali idan kayi wanka zaka fara sa kaya, menene kake farawa da shi? Kakan fara sa riga ne ko kuwa kakan fara sa wando? Inda kake farawa ya riga ya zama jiki, ya zama hali. Kowane lokaci da kayi wanka, ko da wani bai yi maka magana ba, zaka fara inda ka saba farawa, ya riga ya zama hali kenan. Kuma bincike ya nuna cewa ya kan dauki kwana 21 kacal mutum ya samu sabon hali. Wato idan kana son sabuwar hali yau, abunda ake bukata kawai shine kwana 21, in kana yin wannan abun akai-akai, bayan kwana 21 ya zama halinka kenan. To litafi mai tsarki ya gaya mana, muna bukata mu samu halaye kamar masu bi. Akwai halayen da aka san masu bin Isa Almasihu da su, akwai kuma halayen da aka san marasa bi da su. Wani lokaci sa'an da ka ga mai bi da halin marasa bi, menene zaka ce? Ko kuwa sa'an da kaga wani mare bi yana yin halaye na bi, menene zaka kira shi? Litafi mai tsarki ya gaya mana cewa hali yakan shafi rayuwar mu dan yanzu da rayuwar mu na har abada. Yanda muke yi yau zai shafi yanda zamu yi gobe kiyama. Menene zai kasance mana? Wani rabo zamu samu? Rai na har abada ko kuwa wutar jahannama? Shi yasa idan muka duba cikin litafi mai tsarki, zamu gani akwai mutane waɗanda sun gina halaye masu kyau na bidar nufin Allah. Akwai waɗanda kuma suka gina halaye mumuna. Waɗansu sa'an da suka tashi aikata abu, suka yi ba tare da bidar nufin Allah ba. Waɗansu kuwa sa'an da za su aikata kodami, sukan bidi nufin Allah farko. Shi yasa muna da misalai cikin litafi mai tsarki, kamar Daniel. Litafin Daniel sura 6 aya 10 ya nuna mana cewa Daniel da yana da wani abu wanda ya saba yin shi, ya riga ya zama masa jiki. Ko an yadda ko ba a yadda ba, ko an gaya masa ko ba a gaya masa ba, ko ya shirya ko bai shirya ba, zai aikata wannan abu. Menene wannan abu? Litafin Daniel sura 6 aya 10. Litafi mai sarki ya ce, san da Daniel ya sani aka sa hannu ga rubutun, sai ya shiga gidansa. Amma sakatunsa suna bude a cikin ɗakinsa zuwa wajen Urushalima. Ya durkusa a bisa guwawunsa so uku kowace rana, ya yi addu'a, ya yi godiya a gaban Allahnsa kamar yadda yakan yi a da. Wato wannan ya nuna mana cewa Daniel yana da halin yin addu'a, ya riga ya zama masa jiki, ya saba yin shi a da. Ko yanzu ma da aka bada doka cewa kada wani ya kuskura ya yi addu'a zuwa ga wata Allah, sai dai ga Allah na Midiyawa, Daniel ya riga ya saba. Shi yasa litafi mai sarki ya gaya mana cewa ya shiga cikin gidansa, ya rufe kofofi amma ya bude tagoginsa, yana fuskantar wajen Urushalima, ya durkusa yana yin addu'a domin ya riga ya saba. Mai sauraro, kana da hali? Kina da hali? Ina da hali. Menene halin da jama'a suka sani da shi, musamman kuma wace hali ce Allah ya sani da ita? Ina da hali na yin addu'a kamar Daniel, ko da mutane na kallo na, ko da mutane ba sa kallo na? Idan ina da wannan hali, jama'a sun sani za a iya bada shaida ta kamar ta Daniel. Da littafi mai tsarki ya gaya mana cewa Daniel mai addu'a ne koda jama'a na kallonsa koda jama'a ba sa kallonsa. Bari mu duba wani kuma, wani kwatanci shine manzo Bulus. Littafi ya gaya mana cewa manzo Bulus shi ma yana da hali. Idan muka karanta littafin ayyukan manzanni sura 17 ayarsa ta 2, littafi mai tsarki ya ce Bulus kuwa bisa ga al'ada tasa ya shiga wurinsu asabaci uku yana muhawara da su cikin littattafai. Bisa ga al'adar Bulus, wato manzo Bulus da yana da al'ada. Wata kalma ita ce al'ada, abu daya ne yana nufi da hali. Al'ada abunda ka saba yi, hali abunda an san ka da shi, ka saba yi, ka iya yin shi. Bulus manzo shi ma yana da al'ada. Al'adarsa kuwa shi ne kowace gari sa'an da Bulus ya je domin hidima ta bishara, yakan biɗi inda jama'ar Allah suke taruwa domin sujaida. Kuma kowace asabar rana ta 7 ga mako shi ne al'adar manzo Bulus domin zuwa sujaida. Inda aka taru domin yin sujaida a ranar asabar za ka ga manzo Bulus a wurin. Wato koda wace aiki ce yake yi, sa'an da ranar Juma'a ta yi yakan rufe wurin aikinsa, yakan daina kowace aiki domin yana da al'ada. Al'adu waɗannan mutane guda biyu da Daniel da Bulus ya nuna mana al'adu da ya kamata a ce mai bi ya kwaikwaya. Hali na yin addu'a, hali na yin sujaida. Akwai wasu lokuta da sujaidanmu yakan zama kamar ta jikana yi ka ne. Waɗansunmu sa'an da ranar ibada ya yi, za ka ga mutum ya kwanta abinshi a gida babu dalilin komi, amma ba zai je wurin sujaida ba. Ba haka yake da manzo Bulus ba, yana da hali, yana da abin da ya riga ya saba yi. Shi yasa duk lokaci an san shi. Bulus ya shiga birane da yawa. Idan ka karanta littafin ayyukan manzanni za ka ga yanda manzo Bulus da Barnabas da Sila kowace ƙauye kowace birni suka shiga, za su biɗi inda jama'ar Allah ke taruwa, za su je wurin domin sujaida. Kaifa, kana da hali? Wani hali ne jama'a suka sanka da shi? Halin kirki ko kuwa halin mugunta? Idan ba ka da tsoron Allah sai bayan ka aikata laifi, nan ne ka kan tuna cewa ka yi mummunan abu. Amma ya kamata tun kafin ka yi, bari ka zauna ka san cewa abun nan da zan yi ba shi da kyau. Idan ya riga ya zama maka jiki, sa'an da ka shiga wuri za ka aikata abun da yake daidai. Littafi mai tsarki ya gaya mana, na boye maganar ka cikin zuciyata domin kada in yi maka zunubi. Idan maganar Allah ke cikin zuciyarmu, ba za mu yi ma Allah zunubi ba, ba za mu aikata abun da ba daidai ba. Ko da lokacin da jaraba ya zo mana, za mu san cewa mu na Ubangiji ne, muna da hali wanda ba shi aika mugunta sai dai nagarta. Bari Ubangijin Allah ya sa wannan hali ya tabbata a cikinmu. Bari Ruhu mai tsarki ya sa wannan ya zama ɗanɗanonmu yanzu da har abada. Mu yi addu'a. Ubangiji, mun gode maka domin kalmominka masu ba da rai. Mun sani cewa a gare ka ne kaɗai muke samun halaye masu kyau. Ka koya mana, mai sauraro yana roƙonka yau, ka yi gaba mu kuma za mu yi baya. Ka shirya zukatanmu da za mu samu halaye ko da wani lokaci mu aikata nagarta. Wannan shine roƙonmu a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen.
Yadda kake mu'amala da mutane shine yakan shafi irin nasara da kake samu a rayuwarka. Sa'ad da kake harka da mutane, yaya kake yi da su? Akwai mutane da yawa da ba su darajanta waɗanda suke rayuwa tare da su a kulle yomin. Sai ka gani suna duban su ƙasa-ƙasa, suna masu raini. Wataƙila saboda addininsu ba ɗaya ba ne, ko kogarinsu ba ɗaya ba ne. Kada ka yi kuskuren ganin mutane a kan cewa su ne damuwarka. A'a, duk mutumin da ka gani Allah ya aje shi kusa da kai domin ya ƙara wani abu a cikin rayuwarka. Bari ka dubi irin abin da mutumin nan zai iya taɓukawa, irin taimako da zai iya maka, irin abin da za ku iya ginawa tare. Idan ka yi wannan duba, to lallai za ka samu nasara a rayuwarka. Kowane mutum yana tattare da baiwar da Allah ya bashi domin rayuwa ta ci gaba a cikin wannan duniya. Ka gani, dukkan duniya ba za ta kasance kamar kai ba ne. Mutane suna da tunani da baye-baye daban-daban. Idan ko muka yi tafiya tare, za mu samu nasara. saboda haka ka dinga darajanta duk wani mutum da ka gani kusa da kai, domin idan kana gani ma mutumin yaro ne, to nan gaba zai zama dattijo. Idan yar yarinya ce karama, to ita ce mace ta gobe. Idan ka ga mutum talaka yau, gobe yana iya yiwa shine zai zama attajiri. Idan ka ga mutum wanda yake bawa ne yau, yana iya zama sarki gobe. Wanda yake ma'aikaci ne yana iya zama mai gidan kansa gobe. Wanda kake gani ba komai bane zai iya zama komai gobe. Idan ko ya zama haka a cikin dangantakarka da shi, baka yi rayuwa mai kyau ba. Kaga kunya za ta kama ka. Duk mutumin da ka gani Allah ya turo shi a cikin rayuwarka ne, ka tarajinta shi, kai masa riko mai kyau, domin nan gaba Allah na iya amfani da shi domin kai ma ya tada kai. Saboda haka ka shuka nagarta a cikin rayuwar kowane mutum, ka ga irin amfani da zaka samu gobe.
Mai sauraro, iya abinda ya sawaka kenan a shiri na yau. Na ba da gaskiya an samu albarku. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi a shiri da ka fito sauraro, za ka iya tuntuban mu. Adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, a ƙoƙarta a tura mana sako. Ina godiya zuwa ga Pasto Yohana Dangana, Pasto Ephraim Jidauna, Pasto Audu da kuma kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Jos Menne Township. Muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. Kai ma da ka kasance cikin masu sauraro, ina cewa Ubangiji ya yi maka albarka. A madadina da sauran abokan aikina a nan kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Lewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.